This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lord da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba masu azumi kuma da fatan an yi sahuru lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Juma'a. Kafin ku ji abin da shirin ya kunsa, kakanin labarin.
To, kanin labarin na cewa mayakan IS sun kaddamar da manyan harhara biyu a arewacin Syria. Sannan an bayyana shekarar ta gabata a matsayin shekarar da aka ci zarafin mutane da yawa. A yammacin jiya Alhamis ne aka kai gawar wani tsohon dan majalisar dattawa na jihar South Carolina garin Charleston domin jinaiza.
To, kanin labaran kenan. To, ja'in jarida ake zargin jam'iyyar APC na yi da wasu ƴaƴanta kan zaben shugabannin majalisar tarayyar Najeriya na ci gaba da janyo cece kucen ƙwararru.
So suke siye naɗi a madadin zaɓe, wanda wannan ba daidai ba ne a tsarin demokuraɗiyya. Mutane suna da kyakkyawan zato cewar APC kamar wata kishiyar PDP ce. PDP wata baduniyar jam'iyya ce, APC kuma wata jam'iyya ce ta aƙida.
To, amma wani kuma gani yake
a ƙa'idodin demokuraɗiyya majalisu su zaɓi shugabanninsu da suke so. To, amma tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama a tsarin da jam'iyya take saura kauna yana da matuƙar muhimmanci da shi ma za a kalle.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Alina tafi da shirin lafiya uwar jiki, muna kuma tafi da karatun Alƙur'ani mai tsarki da yara za su yi. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya. Mayakan IS sun kaddamar da manyan harhara biyu a arewacin Syria jiya Alhamis. Waɗannan sabbin harhara sun kai su ne a birnin Kobani da ke hannun Kurdawa, sannan sun yi kura zuwa yankunan da ke hannun gwamnati, musamman ma garin Kurdawa mai suna Hasaka. Waɗannan harhara sun biyo bayan matsaloli da kungiyar ta fuskanta a arewacin Syria a lokacin da ta fafata da sojojin Kurdawa a makonnin da suka gabata. Wani ɗan siyasa Bakurde mai suna Jelo Isa ya gaya wa muryar Amurka cewa mayakan IS sun kai wasu harharen ƙunar baƙin wake a ciki da kewayen birnin Kobani, lamarin da ya kashe fararen hula 23. Ya ƙara da cewa wasu mayakan IS su masu rasa rayukansu. Isa ya ci gaba da cewa wata tawagar mayakan IS ta shiga birnin Kobani ta Turkiyya, inda ta kashe fararen hula waɗanda suka fito waje domin ganin ko me ke faruwa. Ya kuma ce mayakan sun sanya kayan sojoji irin na Kurdawa, sannan su riƙe tutoci na 'yan tawayen Syria domin yaudara jami'an tsaro. Wata ƴar jarida da ke Kobani mai suna Zara Musto ta gaya muryar Amurka cewa motocin mayakan IS waɗanda ke sanye da kayan sarki irin na Kurdawa sun doshi shingayen jami'an tsaro a kudancin birnin jiya Alhamis, kuma su jami'an nan sai suka basu suka wuce waɗannan motoci. Ƙasar Turkiyya ta yi watsi da kasafin cewa mayakan IS sun ratsa ta cikinta ne kafin su isa Kobani. Ƙungiyar lura da haƙƙin bil'adama ta Syria ta ba da rahoton cewa mutane da yawa ne suka rasa rayukansu ko kuma suka jikkata a lokacin da ake fafatawa.
To, an bayyana shekarar da ta gabata a matsayin shekarar da aka ci zarafin bil'adama da yawa bisa ga rahoton shekara ta 2014 da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta wallafa dangane da cin zarafin bil'adamar. A rahoton wanda aka wallafa jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa ƙungiyoyin ta'adda da ke amfani da addini da bambanci domin yaɗa manufofinsu ko gwamnatoci kamar ta Syria, wacce wani lokaci kan yi amfani da ta'addanci a matsayin uzuri, sun aikata cin zarafin bil'adama matuƙa. A kuma duka hakanan, buƙatar bil'adama ta samun 'yancin wato a siyasance da gaskiya da gwamnati mara tsangwama na nan daram. A duk faɗin duniya, adadin mutanen da ke zaɓar shugabanninsu ta hanyar kaɗa ƙuri'a na ƙaruwa, cewar Kerry. A wasu yankuna kamar yankin Gabas ta Tsakiya da nahiyar Afirka, masu tsatsauran ra'ayi na ko oho da 'yancin bil'adama da kuma rayukan jama'a, a cewar Kerry. kungiyoyi kamar IS sun kona mutane da ransu, sun kuma fille kawunan fursunoni, sannan sun sayar da mata domin yin bauta da kuma kashe mutanen da basu ji basu gani ba. Yanzu haka duniya na fuskantar aika-aikar rashin imani da munanan hare-hare da mayakan Taliban da ke Pakistan suke kaddamarwa da ta'asar Boko Haram akan dalibai, da kuma kisan yan jaridar mujallar Charlie Hebdo, da kuma kashe-kashe da dama da mayakan ISIS suke yi, a cewar Rikeri.
Labarin duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Madalla, a yammacin jiya Alhamis ne aka kai gawar wani dan majalisar dattawa na jihar South Carolina, wato Clementa Pinckney, zuwa majami'ar da ya jagoranta na shekaru biyar da suka gabata a can garin Charleston. Reverend Pinckney na ɗaya daga cikin baƙaƙen fata tara da wani bature ɗauke da bindiga ya kashe a lokacin da suke nazarin linjila a makon da ya gabata. Alhamis nan ne aka gudanar da wani zaman makoki a majami'ar domin jama'a su yi musu addu'o'in ƙarshe. Dubban jama'a ne suka addu'o'i a kusa da makarar Pinckney a majalisar dokokin jihar ta South Carolina ranar Laraba. Pinckney dai ya rike matsayin dan majalisar dattawa tun shekara ta 2000 a wannan jiha. Mai shekaru 41 shi ne ba amurke bakin fata wanda ke da mafi karancin shekaru da aka taɓa zaɓa a matsayin dan majalisar dattawa. Shugaba Obama zai gabatar da jawabi a jana'izarsa yau Juma'a, kuma mai ɗakin Obama Michelle da mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, shi ma da mai ɗakinsa Jill Biden, za su halarci wannan jana'izar. Za kuma a gudanar da shi ne a wata farfajiyar wasanni, kuma an baiwa duk wanda yake so dama ya halarta.
Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Falastinu ta miƙa wa kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa, wato ICC, takardu da ke zargin ƙasar Isra'ila da sojinta da laifukan keta dokar ƙasa da ƙasa da kuma aikata laifukan yaƙi a yayin yaƙin kwanaki 50 na shekarar da ta gabata. Ministan harkokin wajen Falastinu Riyad Al-Maliki shi ne ya gabatar da takardun jiya Alhamis ɗin nan. Ba a ɗauki takardun na Falastinu a matsayin shaidu ba, amma za a yi amfani da su a matsayin bayanan abubuwan da suka faru domin tantance ko akwai hujjar ƙaddamar da bincike ko a'a. Wannan yunkuri ya zo ne kwanaki uku bayan masu bincike daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa mayakan Isra'ila da na Falastinu sun keta dokokin ƙasa da ƙasa a lokacin da suka fafata, kuma hakan ka iya zama laifukan yaƙi.
A ƙarshe, shugaban Rasha Vladimir Putin ya kira shugaban Amurka Barack Obama ta wayar tarho domin tattauna zaman doya da manja da ke wakana a gabashin Ukraine da kuma wasu yankuna a gabas ta tsakiya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Obama ya gaya wa takwaransa na Rasha cewa akwai buƙatar janye duka sojojinsa da kayan aikinsa daga Ukraine. Putin, wanda ya daɗe yana yin kafar ungulu da zargin da ake masa tallafawa 'yan aware masu goyon bayan Rasha a Ukraine, shi ne ɗauki waya ya buga Obama jiya Alhamis. Shugabannin guda biyu sun kuma tattauna ci gaba da zubda jini da ake yi a Siriya, inda ƙungiyar ta kira kanta IS take ci gaba da samun nasara. Sun kuma amince akan mahimmancin samun haɗin kai tsakanin ƙasashe shida da suka fi ƙarfi a duniya da ke ƙoƙarin cimma daidaituwa dangane da shirin nukiliyar ƙasar Iran.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wai lokacin abu a yi shi, don haka dukkanin rahotanninmu biyu sun ta'allaka ne kan takaddama da dambacewar da aka yi kan shugabanci a Majalisar Tarayyar Najeriya. Wakilinmu a Kanan Dabo, Mahmud Ibrahim Kwari, ya ji ta bakin wani ƙwararre a kimiyyar siyasa a jami'ar Ado Bayar ta Kanan Dabo, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, wanda ya ce:
abin mamaki ne abin da yake aukuwa, kuma abin kyama ne. Yana nuni da cewar wata al'umma da ta hau gwamnati ta hanyar zaɓe tana nuna yanzu ba ta son zaɓen, abin da APC take nunawa kenan. So suke su yi naɗi a madadin zaɓe, wanda wannan ba daidai ba ne a tsarin demokaradiyya. Demokaradiyyar cikin gida da ake magana, sai wato jam'iyya ta yadda duk wasu muƙamai na jam'iyyar a yi su ta hanyar zaɓe, sannan kuma duk wani wanda za ta tsayar don ya tsaya zaɓe a ƙasa a yi shi ta hanyar zaɓe, sannan muƙamai irin na majalisa wannan da ake ƙoƙari a fitar ta kyale ƴan majalisa su yi shi ta hanyar zabe, to anan akai demokradiyya cikin gida. Amma wannan ayyanawar nadi ne kenan suke so su yi, ba zabe ba, wanda wannan tawaya ce a tsarin demokradiyya. Su kuma ƴan majalisa dambarwar da suke lokacin da suke ɗauka duk wani abu ne wanda in aka duba yanayin da Najeriya take ciki da yanayin da APC take ciki bai kamata su bari a kai ga haka ba, domin mutane suna da kyakkyawan zato cewa APC kamar wata kishiyar PDP ce, PDP wata baduniyar jam'iyya ce, APC kuma wata jam'iyya ce ta aƙida. Saboda haka mutum ba zai sa rai akan mukami za su tsaya su bata wannan lokacin na ƙasa da 'yan ƙasa suna wannan dambarwar ba, saboda haka nan ma faduwa ce a gare su.
Yanzu menene mafita tun da kowane bangare ya faja daga a halin da ake ciki?
Ni na ganin APC ce za ta yi ta asara gwargwadon yadda ta tsaya da dagewa akan wannan abun. Ba abin da iba su dama na cewar su ce majalisa dole ga yadda za a yi, shawara kawai za su bayar. In 'yan majalisar nan sun dauka shikenan, ba su dauka ba dole a kyale su.
Wannan haka yake kuma a gaida na kwari. Shi kuwa abokin aikin muladan Ibrahim Ayawa ya tuntubi Dr. Abati Bako ne na cibiyar demokaradiyya ta ƙasa da ƙasa da shi ma ke kanan daban game da wannan dambarwar, sai ya ce
banza majalisun Najeriya gaskiya akwai matsala matuƙa da gaske. Matsalolin guda biyu ne. Na farko, idan ka dubi ta shiga ta ilimi na kimiyyar siyasa, za ka cewa a ƙa'idodin demokuraɗiyya guda kusan 40 ina ɗaya daga ciki cewar majalisu su zaɓi shugabanninsu da suke so. To amma muhimmi ko abin tambaya shi ne, ita jam'iyya tana da dama na cewar ita za ta gabatar da majalisa shugabannin da za su shugabanci 'yan majalisa, ko ku a'a demokuraɗiyya ta ba su dama su sami zaɓi shugabanninsu a tsakankaninsu. Wannan shi ne tambayoyi muhimmai. Tsarin mulkin Najeriya shi ne muhimmi, shi ne a haƙu, shi ne wato a ala a kan kowace doka. Saboda haka ya ba da dama abu abin da jam'iyya ta ce, abu tsarin da jam'iyya ta ce, tunda yake ba a tsayawa takara a kan wato kai da halinka, ko kuma wanda ake cewa dan takara wanda yake zai tsaya shi a kansa, platform na jam'iyya ake tsayawa. Saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci da shi ma za a kalle shi. Sannan kuma yana da muhimmanci su kuma damar da suke da su zaɓi shugabanninsu, shi ma suna da damar da za a kalle su, saboda yana ɗaya daga cikin ginshikai guda kusan 40 na demokuraɗiyya. To saboda haka matsalar ita ce, shin ya za a rarrabe wa ifi gaskiya? Jam'iyya da take kokarin ta ce a'a lalle ita za ta ba da umarni na wa'inda za a zaɓa su zama shugabanni a majalisun dattawa da na wakilai, ko ku a'a su 'yan majalisa wanda yake tsarin demokuraɗiyya ya ba su dama da su ƴancin kansu, kamar yadda ɓangaren zartawa za su ƴancin kansu, kamar yadda ɓangaren shari'a za su ci ƴancin kansu, su ma suna da wannan damar. To wa'innan mushkilolin guda biyu su ne kurin abin tambaya, su ne kuma abin da yake wato masana suke ta kaiwa da komowa, ko kuma yin mujadala a kansu.
To Allah shi kyauta. Yanzu kuma ga Jummai Ali da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara kimanin mutane 100,000 ne suke mutuwa saboda sun shaƙi hayaƙi daga itacen da suke girki da su? A Najeriya wannan matsala ita ce ta uku wajen kashe mutane, baya ga zazzabin cizon sauro da kuma ƙanjamau. Yadda ake ƙoƙarin magance wannan matsala na ɗaya daga cikin batutuwan da wannan fili na lafiya uwar jiki zai duba a yau. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na fara faɗi, baya ga zazzabin cizon sauro da cutar ƙanjamau, shakan hayaƙi shi ne cuta na uku wajen kashe mutane a Najeriya. Domin kuwa kimanin mutane 100,000 ne ke mutuwa a duk shekara a sakamakon hayakin da suka shaka daga itacen girki. Domin magance wannan matsala a bara, gwamnatin Najeriya ta bada sanarar cewa za ta fara baiwa mata a yankunan karkara murhun girki na zamani domin ganin mata sun rage amfani da itace wajen girki. A saboda lahanin da ke tattare da hayakin girken. A saboda haka, a watan Nuwamban bara, gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi amfani da dala miliyan 47.50 da kuma jakunkunan girki da aka yi musu wani tanadi na musamman da ake cewa wonder box da Turanci 18,000 domin rarrabawa mata a yankunan karkara. To amma sai gashi wata kungiyar yaki da cin hanci da rashawa da ake cewa follow the money da Turanci tana zargin cewa ma'aikatar alkin ta yanayi ta kita ba da amsa ga muhimman tambayoyi akan yaya take amfani da kuɗin wajen kaddamar da wannan shiri. Kuma har yanzu shirin bai cika alkawarinsa na baiwa mata murhun girki na zamani ba. Daya daga cikin waɗanda suka kafa wannan kungiya ta yaki da cin hanci da rashawa mai suna Hamzat Lawal ya fadawa wakilin muryar Amurka Christian cewa suna son a bayyana musu yadda ake gudanar da wannan kwangila ba tare da kumbiya-kumbiya ba. To, na tuntubi Dr. Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Najeriya, domin yi min ƙarin haske a kan wannan matsala da ke cewa kimamin mutane wato 100,000 ne a hayaƙi ke kashewa. Ga bayanin da ya man.
Ma'aikatan lafiya dole ne kowane muna dinga a cigaba da bincike, kuma saboda haka wannan bincike ya nuna cewa ba ma mata ne suka zo tuwa da wannan haƙin kona itatuwa ba, yara su suka fi kamuwa da cuta su suka fi mutuwa.
Subhanallahi. Wato hayakin na girki ne kawai ko har da wasu hayakin?
To duk hayakin da ake kona itatuwa da bishi wanda ake girki da su, wato sukan fito ne da sukan kananan kamar kwayoyi haka masu zafi. To ba hayaki ne kawai masu sanyi na ɗauke, na biyu suna yawan cika huhu da mutum ya yi numfashi, to maimakon shaki iska mai yanyi sai ya shaki wannan haƙin masu ƙananan bishiyu a ciki masu zafi. To sai zai tushe wato kamar kwalidar inda iska ke shiga cikin huhu ya haɗu da jini, so a yi musaya da abin suke kira oxygen, jikin ke samu ƙarfi. To amma in yarin da aka haifa a gidajen da ake girki da itatuwa da kuma shi ba sa samun yawan rai, suna sun fi yaran da inda ba girki da wannan murhun. So kuma mata da yara a wannan gidajen sun fi kamuwa da cututtukan huhu, suna samun asma, suna tari, yawan tari, kuma lokacin tari mai tsanani. To kuma sai aka lura da yawansu
to akwai matakin da akwai wani mataki da ake dauka na wayarwa da jama'a illar wannan abu, kuma mutane sun san da wannan illa kuwa?
To kin san in ma kika duba a da muna yara inda ake shirya murhu, iyaye mu kaman sun san sai su yi murhu can a keɓe a gida inda ba mutane, na ake girki, na ake muna kawo abinci inda mutane suke. Amma kin san kasashe da yanzu hadda Najeriya an kawo sabon salo, an shirya irin murhun na zamani wanda aka tusa itatuwan cikin wurin sai yana komawa yana fita ta sama. To wannan yana rage hayaki ya fazo a cikin gida. Na biyu, mutane da yawa sun shirya irin wannan murhun cikin kamar buka. To buka in Allah ta yake ma ka yi shi da kamar su ciyawa abin so sai ga haƙin ya taru cikin ciyawa ya fita ba da cikin gida. Na uku, ana ta yada sanarwa don mutane su fara amfani da gas cookers, wato abin masu amfani da gas, masu amfani da kanazir, to duk sun rage wannan cututtukan.
Amma gaskiya to Dr. Abdulsalam ban tare numfashin ka ba, ai akwai mutane da yawa da za su ce ba su da kuɗin sayan gas din.
To ai ba ma gas ba nakan zuwa na taimakawa sosai. Ko wani gas ba nakan zuwa ina taimakawa, amma abin da yake a kasashen da yake su India da wannan wato abin da yake kamar cooperation mutane su saɗa kai sai a je sa a musu abinan gas kuka ko mulmuna masu amfani da kanazin sai a kawo kamar madalmadali ne a inda ya kasa barbaza to wani ba sai siya ba sai a basu kamar a bashi su mara aiki su mara amfani da shi suka samu kuɗi sai su biya hankali.
Haka ne, a makon jiya aka yi bikin cutar ranar fara da ake cewa sickle cells da turanci. Kasar Kamaru ta yi amfani da ranar wajen wayarwa da jama'a kai dangane da illar cutar da kuma yin kira ga mutane da su je a gwada kwan halittarsu na gado kafin su yi aure. Haka kuma kasar Kamaran ta yi amfani da ranar wajen wayarwa da jama'a kai akan camfin da wasu 'yan kasar suka yi cewa duk wanda ya kamu da cutar kuma ƴaƴansa ko ƴaƴansa ne suka kamu da cutar a saboda wani sako ne da suka yi. Take Masal wani dan shekara 27 da haihuwa ne kuma yana fama da wannan cuta wadda kwayoyin jinin mutum sai su canja siffa su zama kamar lauje. Yace ya bi sahun ɗaruruwan mutane a birnin Yawande domin yin zanga-zangar buƙatar yin canje-canje a tsarin ma'aikatar lafiya ta ƙasar domin taimakon masu fama da wannan cuta. Ya ce galibi mutum kan kashe dala 1,000 wajen yin jiryan wannan cuta a ƙasar ta Kamaru. A saboda haka,
what we need at the hospital is like some reductions of the medical laboratory test. Then also we need the hospital maybe to.
Ya ce abinda suke buƙata a asibiti shine ragin kuɗin da suke biya a ɗakin binciken kimiyya. Sannan kuma suna son asibitoci su rage musu kuɗin da suke biya wajen jinya. Dr. Carolina Nzama, wadda ke ba da jinyar cutar fara, ta ce ita da wasu masu zanga-zanga suna son su yi amfani da wannan dama domin kiran da a kawo ƙarshen ƙyama da kuma wariyar da ake nunawa masu fama da wannan cuta.
We come together so that the government can know that this is a public health problem and it needs to be dealt with. Many people are ashamed to talk about it. Many people are just, you know, what.
Tace sun hada kai ne domin gwamnati ta san cewa wannan babban matsala ce da ya kamata ta tankara. Tace yawancin mutane suna jin kunyar yin magana akan wannan cuta domin camfin da aka yi cewa duk wanda ya kamu da cutar to yayi sabo ne ko kuma iyayensa sun yi wani abin da bai kamata ba. Shi yasa Allah ke horar da su ta hanyar sa musu wannan cuta ta fara. Dr. Nzama ta ce akwai yiwuwar a kawar da cutar kwata-kwata idan mutane suka yi abin da ya kamata kafin su yi aure da kuma kafin su haihu. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce an samu raguwar masu fama da cutar da wajen kashi 1 zuwa kashi 2 daga cikin 100 a yankin Arewacin Afirka. Sa'annan da ƙasa da kashi 1 daga cikin 100 a kudancin Afirka. A ƙasashen Najeriya da Kamaru da Gabon da Congo da kuma Ghana, kimanin masu fama da cutar tsakanin kashi 20 zuwa 30 daga cikin 100 ne, a yayin da a ƙasar Uganda kashi 45 daga cikin 100 ne suke fama da wannan cuta. To masu sauraro, a saboda ƙarancin lokaci ba za mu gabatar muku da amsar wasu daga ciki tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri. A huta lafiya.
To yanzu kuma lokaci yayi na sauraron karatun Alkur'ani mai tsarki da yara za su mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Hajara Mustafa, Primary 6, Madrasatul Hayatul Islam, Kwantagora, shekaruna 13. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamun summa kalla sa'lamun alam naj'al lil-ardi mihada walijibala awtada wakhalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wabanayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ عَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَكَانَتْ أَبْوَابًا وثيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء من ربك أداء حسابا Sadaqallahul azim.
To a gaishe ki da kokari yanzu kuma ga nagaladanci da labaran duniya amma fa a takeice.
Mayakan IS sun kaddamar da manyan harhare biyu a arewacin Syria jiya Alhamis. Waɗannan sabon harhare sun kai su ne a birnin Kobani dake hannun Kurdawa. Sannan sun yi kura zuwa yankunan dake hannun gwamnati musamman ma garin Kurdawa mai suna Hasaka. Waɗannan harhara sun biyo bayan matsaloli da ƙungiyar ta fuskanta a arewacin Syria a lokacin da ta fafata da sojojin Kurdawa a makonnin da suka gabata. Sannan an bayyana shekarar ta gabata a matsayin shekarar da aka fi cin zarafin mutane da yawa bisa rahoton shekarar ta 2014 da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta wallafa dangane da 'yancin bil'adama. A rahoton da aka wallafa jiya Alhamis, Sakatare John Kerry ya bayyana cewa ƙungiyoyin ta'addanci da ke amfani da addini da bambanci domin bunƙasa manufofinsu ko gwamnatoci kamar ta Syria da wani lokacin ke amfani da yaƙi da ta'addanci a matsayin uzuri sun gudanar da cin zarafi na bil'adama matuƙa. A yammacin jihar Alhamis ne aka kai gawar wani ɗan majalisar dattawa na jihar South Carolina mai suna Clementa Pinckney zuwa majami'ar da ya jagoranta shekaru 5 da su gabata a garin Charleston. A ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Palestine ta miƙa wa kotun bin ƙadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato ICC takardu da ke zargin ƙasar Isra'ila da sojinta da laifukan keta dokar ƙasa da ƙasa da kuma ma'aikatar laifukan yaƙi a yankin kwanaki 50 da suka gabata a shekarar da ta gabata kenan. Ministan harkokin wajen Palestine Ra'id Al-Maliki shi ne gabatar da wannan takardu Alhamis ɗin nan.
To da takaitattu labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Bello Habib Galadanci wanda ya tani gabatarwa da wanda ya haɗa mana sauti CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Malam Zubair, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.